أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم.
باب الثاني،
باب نبيو
فيما يخصهم في الأمور الدنيوية.
أتكلم عن ذلك أبن تيسى وتأنبس أن بعض الله قال أمره نادني
وما يروا
da abin da yake aukuwa gare su na riga bujire bujire na mutuntaka haji ga mun gabatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da manzanni suna daga cikin mutane sannan jiki na annabi sallallahu alaihi wasallama da zahirin sa ya ke banta ya zanzantacce ne ga mutuntaka ya halatta gare shi daga aibubbuka da tantajjawa da kuma wato raɗuɗɗa da ciwuka da kwankwadon tambalin na rasuwa irin abin da yake halatta a kan mutane. Imam Alkali ce to kaga wannan dukkanin sa ba ta waya ba ce domin shi abu kadai ana ambatansa da tauyayye idan an raba shi zuwa abin da yake mafi cika daga gare shi ko mafi cika daga nau'i nasa haji ga Allah ya wajabta a samu abota wannan gida cewa a cikinta za su rayu kuma a cikin gidan dai za su rasu kuma daga ƙasa za a fitar da su. Allah ya halicci gaba ɗayan mutane ga tabarkin nan na caccanjawa haji ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rashin lafiya ya faɗi cewa ba shi da lafiya zafi ya same shi da sanyi yunwa ta same shi da ƙishirwa soso zuciya ta riske shi da ƙosawa gajiyawa ya riske shi da gajiya rauni ya same shi da girma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ba tare da shiri ba sai ya zamanto wato gefensa ya zama ya kuje kafirai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama rutsi sun karya wato haƙorin nan nasa an shayar da shi shanmu an masa sihiri sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magani ya yi ƙaho ya yi tawaida ya yi ta'awizi sannan ya cika bakoncinsa sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi gidan rahama ya haje da jama'a madaukaka wata khallasa ya zama ya keɓantu min darin imtihan daga gidan nan na jarraba shi ne duniya da gidan musiba wayannan kuwa su ne alamomi na mutuntaka wannan da babu wata mabauɗa ga barinta irin wato wani abu makamancin irin wannan ya shafi annabawa abin da yake mafi girma daga wannan sai aka kashe su kashewa kamar annabi Yahya dan annabi Zakariyyu an jefo su a cikin wuta kamar yadda aka yi wa annabi Ibrahim an yanka su da zarto kamar yadda aka yi wa annabi Zakariyyu a cikin annabawan kuma akwai wanda Allah ya kiyaye shi wannananka a cikin shashin lokuta kamar annabi Isa a cikinsu kuma akwai wanda Allah ya kiyaye shi irin yadda Allah ya tsare annabin mu sallallahu alaihi wasallama gabarin cutarwar mutane ko da Allah bai kiyaye wato hannun ɗan ƙami'ata ga annabin mu ba sallallahu alaihi wasallama a ranar yaƙin Uhudu ko da bai tsare shi ba a sa idanun abokan gaba ta sa yayin da ya kira mutanen ɗaifa to haƙiƙa Ubangiji ya yi ruku a sa idanun Qurayshawa yayin fitowar nan tasa zuwa kogon sauro sannan Ubangiji madaukakin sarki ya kame wato kansakan nan na gauru su ɗan harisu ya kame dutsen nan na Abi Jahil Ubangiji ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dokin suraka su ɗan Maliku ɗan Jushumin ko da bi kare shi wa daga sirrin nan sihirin nan na dan a samu da bi dan a samu to hayi hakika Allah ya kiyaye shi abin da yafi wannan girma wanda shine samun nan na yahudiya
hakada ta'ira anbiya'i mubtala
to haka nan wato sauran annabawan manzon annabawan Allah akwai mubtala wanda Allah ya jarraba da kuma wanda Allah ya kiyaye wannan nanka kuwa yana daga cikin cikar hikima ta sa dan ya bayyana da wato daukar nan ta su a cikin wayannan mukamomi dan ya bayyana lamarin nan nasu dan kuma Allah ya cika kalmar nan ta su fihim cikin su dan ya tabbatar da bashariyan nan ta su da wannan jarrabar da ya musu sannan duk wani rikice rikice ya dauki abu samu abota rauni fihim cikin su dan kasa zaman tun sun bata da abin da zai bayyana na daga alhaji ba abusa hannayen su irin batan nan na nasara da suke da annabi isa dan na maryamu dan ya zama to wato a cikin wannan jarrabar tasu akwai haƙoƙotarwa ga al'ummar su da akwai kuma cika ga ladan su a wajen ubangijin su a cike a bisa wanda ya kyauta zuwa gare su shashin muhajjikai sun fada wannan auke auke da wannan caccanjawa a ba ambato kaɗai ne tana keɓanta ne da jikunan nan nasu na mutuntaka wanda ake nufi da ita gogayyar nan na mutane da gogayyar bani adama saboda wato kamanceceniya da jinsi amma ba da nan annabawa to a matsaukakewa ce game da wannananka a ba kiyayewa ce daga gare shi saboda tara ta yiwu da jama'a madaukaka wannan galibin ɗin lama kuma da mu ba yi da mahuni yauwa kamar faɗin mai risala ne da yake cewa duk wanda ya je makka daga wanda yake nesa to abinda ake so a gurinsa shine ta dawafi ba ita nafila ba da ya shigo haramin makka to dawafi zai dinga yi shine raka'a ta dawafi na wato shine wato tahiyatul masjid nasa yauwa me kuma ce nafila to kawai ta dawafi sai ce min liqillatu wujudihi saboda karancin samuwar ka'aba a wani guri in ba a makka ba to sai wanda yauka liqillati kamar akwai a wani gurin kenan ma'ana li adam wujudi shine ma'ana liqillati wujudi babu kwata kwata ko ina sai a nan to zo ka duk masallacin da kaje sai ka shiga fara nafila amma na haram makka da ka shiga dawaki za ka fara shi da abinda malam yake nufi a irin nan wajen da yace wa amma bawadinu amma badinin lamarin annabawa fa munazzahatun an zalika ma'sumatun minhu wannan galiban din la mafhumu na'am
wal mala'ikati da afdiha
sannan kuma tara ta yi da mala'iku saboda ta karba tara karba da gurin su ma'ana annaba suna karba da gurin mala'iku da kuma karbo wayoyin su minum da gare su ya fada yace hajiga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada hajiga idaniya ta tana bacci zuciya ta babu tana bacci manzon Allah ya fada ni ban kasance irin ku ba hajiga ni ina kwana ubangiji na ciyar da ni yana shayar da ni manzon Allah ya fada yace ni ba na mantuwa sai dai ina ana mantar da ni dan ayi koyi da ni sai ba da labari cewa sirrinsa da batininsa da ruhinsa ya saba da jikinsa da zahirinsa cewa ai babbukan da suke wato sauka a zahirinsa na daga rauni ko koyinwa ko rashin bacci ko koshi baccin babu wani abu daga cikinsa da yake shiga zuwa batinin manzon Allah sabanin waninsa daga cikin mutane a cikin hukuncin abin da yake batini domin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya yi bacci sai wannan baccin ya dilmiyar da jiki na sa da zuciya ta sa shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan rintsawar tasa malarcin zuciya ne irin yadda yake a cikin watsakewar sa har sai da ya zo a cikin shashin asar hadisai
kana ma'rusan min al-hadasi
cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafance abin kiyayewa daga hadasi ne a cikin wato rin tsawa ta sa
kauli kalbihi
saboda kafancewar zuciyarsa wa tsakakkiya irin dai da muka ambace shi a baya
dalika ghayruhu
to haka nan wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ji yunwa sai jikinsa ya zama yayi rauni ga wannan nanka sai karfinsa ya zama yayi rauni sai jumlarsa gaba ɗaya ta zamanto ta baci gaba ɗaya shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa irin wannan baya bujiro masa kuma cewa shi ya saba da su saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ba kamar ko nake ba hakika ni ina kwana ubangiji na yana shahid da ni kuma yana ciyar da ni to haka nan imam al-qadi ce haka nake cewa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan halaye dukkaninta na daga wahala da kuma rashin lafiya da sihiri da zuwa zuciya babu wani abu da zai wofantar da sha'anin manzon Allah wanda ya gudana masa ba jinin sa ba wani abu da ya kwarenya a bisa harshen sa ko kuwa gabobin sa irin abin da bai dace da shi ba irin abin da yake bujirowa wannan sa cikin mutane na daga abin da za mu yi riko bayan wannan a cikin bayani na sa fasali ke yadda ka rabe mana idan ka ce hadisai ingantattu sun zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masiri irin yadda shehu Abu Muhammad al-Attabi ya mana hadisi da karatuna da ne a gunsa malami na ne ya ce Hatimu dan Muhammadin ya mana hadisi ya ce abu lasani aliyu dan alifin ya mana hadisi ya ce muhammadu dan ahmad ya mana hadisi ya ce muhammad dan yusufa alfarabudi ya mana hadisi ya ce imam al-bukhari ya mana hadisi ya ce ubaidu dan isma'ila ya mana hadisi ya ce abu usamata ya mana hadisi shi kuma daga hishamu dan urwata daga babansa urwata dan zubairu shi kuma daga na'isha allah ya kare yadda gare ta an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asiri a cewa shi ya zamanto yana rayuwa zuwa gare shi sai ya ji kamar ya aiwatar da wani abu alhalin bai yi ba ya ba cikin wata ruwaya daban har ya zamanto yana rayuwa zuwa gare shi cewa yana zakewa ma tekunsa alhalin bai zake musu ba karanta hadisi da tsayinsa idan mai tambaya ya ce to idan wannan ya zamanto shi ne abin da yake rikitar da lamari yafsa wanda aka yi wasiri to yaya halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin wannan nanka idan wani ya yi tambaya ya ce ya aka yi halatta ga annabi haka bayan kushi masu mi ne to amsa shi ne kai sani Allah ya mana gamdakatar da kai mai neman sani cewa wannan hadisi ingantacce ne kuma an yi ittifaqi kansa imam al-qadi ya ce wato wasu kangaru sun yi suka cikinsa sannan sun tsanantu da shi da wauta hankalinsu da kuma wato rikitar wasu a bisa misalanta izuwa ma akwai kokonto a cikin shari'a a shari'a ma kanta ta manzo Allah wai akwai kokonto saboda mai saboda gashi wani abin yana yiwuwa a gare shi ya yi kuma bai ba alhalin ko Allah ya tsarkake shari'a ya tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu abin da zai shigar da rikici a cikin lamarinsa imam al-qadi ce maganin wannan al'amari a sani shi sihiri rashin lafiya ne to kuma a farko mun magana cewa rashin lafiya takan zakewa annabi sallallahu alaihi wasallama yauwa saboda shi wato Allah ya yi masa gini irin na mutane to saboda haka ashe sihiri da ake wa mutane yana kama su to zai faru tare da manzon Allah dan kuma idan ya faru ya za a yi shin wani sihirin za a yi a yi maganinsa ko ku a roƙon Allah za a yi a warkar da shi to shine abin da hikimar sawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sihirin ya same shi kenan na daga rashin lafiyoyi da wani abu mai budurowa daga illoli yana iya halatta ga manzon Allah kamar nau'i na cututtuka na daga abin da ake ba za a yi inkarinsa ba ba kuma za a yi suka cikin annabta ta sa ba amma abin da ya zo cewa yana rayuwa zuwa gare shi sai ya kamar ya aiwatar da wani abu alhalin bai aiwatar ba to a cikin nan babu wani abu da zai shigar da wani abun shigarwa a cikin wani abu na daga isar da yake manzon Allah ko shari'a ta sa ko kuma wannan abun ya zama ya yi suka a cikin gaskiya ta sa saboda tsayuwar dalili da kuma ijma'i afsa cewa manzon Allah masumi ne na daga wannan kada dai wannan yana tabbatuwa ne a cikin abin da halatta wato a ko sai ke halatta gare shi na daga lamarin duniya ta sa wannan da ba a aiko manzon Allah saboda ita ba ba bibita shi ba nan ajali ha saboda ita sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karan bara ne ga aibobi kamar sauran mutane to ba abu ne mai nisa ba idan mun tuya ruhi zuwa ga Allah daga al'amuran duniya abinda ba hakika gare shi sannan kuma daga ba iyaye wannan abun sai ya zama irin yadda ya kasance wani dalilin wannan fasali ya fassara daya hadisin na daga fadin nan nasa har ya zama to ana riyawa zuwa gare shi cewa annabi yana zakiyo iyalinsa alhalin da ya zakiyo musu ba Subyanu Sauriyu ya faɗa ya ce wannan shine mafi tsananin abin da ya kasancewa daga cikin sihiri amma bai zo a cikin wannan labari ne har daga cikin ta ba cewa an tira to daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wani zance sabanin abin da ya kasance ya ba da labari cewa ya aiwatar da shi ba halin da bai aiwatar ba kada dai ma ya kasance tuntuntuni ne da kuma riyawa hakika an ce abin da ake nufi da wannan hadisi cewa yana riya wani abu sai ya kamar ya aiwatar da wannan abun alhalin bai aiwatar ba sai dai cewa shi ta khayyulin wato riyawa ne wanda baya kudurce inganci na sa sai kudurce-kudurcensa ya zamanto gaba ɗayanta a bisa katari ne zantukansa gaba ɗaya su tabbata amsa inganci ne wannan shine abin da na tsaya a kai nasa daga cikin jagororinmu na daga wato da amsoshi game da shi wannan hadisi tare da abin da muka bayyana shi daga manar zancensu kuma muka ƙara masa bayani na daga nuna-nunansu kowace fuska daga cikin wannan bayani mai wadatarwa ne sai da sha'anin da lamarin ya bayyana gare ni a cikin wannan hadisi wani tawili wanda yake mafi bayyana mafi nisa daga sukan mabuta bata wanda za a fa'idantu daga wannan hadisin shine cewa Abdurrazzaq Sanani ya rawaito wannan hadisi daga dan Musayyibu da Urwatu dan Zubairi sai ya faɗa a cikinsa yake cewa ya rawaito daga gurinsu ya ce Yahudawan Banu Zuraikin sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam asiri suka sanya wannan sihirin nasu a cikin wato rijiya har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanta ya inkarin ganin sa sannan Allah ta'ala ya shirya da su a sabon da suka aiwatar sannan sai manzon Allah ai sai aka fitar da shi daga cikin wannan rijiya an rawaito kasar nan wannan daga Imam al-Waqidi da Abdurrahman dan Ka'abin da Umar dan Hakamu an ambata daga Dawul Qurasani daga Yahya dan Ya'mura yace an tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Nana Aisha shekara guda kanin manzon Allah yana mai rintsawa sai ga mala'iku guda biyu sun zo masa sai ɗaya daga cikinsu ya tsaya wajen kansa ɗayan kuma sai ya tsaya wajen kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama karanta hadisi da tsayinsa عبد الله بن سمعان يتي
وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة
فاطمة أنت أي النبي صلى الله عليه وسلم قبرنا عائشة كدي شكرا غدا أسيد إنكار إنجنسا محمد بن سعد يا رويتو دك عبد الله بن عباس يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا إرش الله فيها sai aka tsare shi gaba da matukun sa da kuma abinci da abin sha sai ga mala'iku guda biyu sun zo gare shi sai ya mutu wannan kissa kaga ya bayyana gare ka daga wato abin da wannan aya ta tsaro cewa shi sihirin kada dai ya sallada a zahirin manzon Allah ne da gabobi na sa ba wai afsa zuciyar sa ba ba kuma akan kudurin sa ba da kuma hankali na sa kada dai yayi tasiri ne a cikin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma kare shi a sakonta da iyalan sa da kuma cin abincin sa sannan ya rauna jikin sa ya samu rashin lafiya to sai ma'ana fadin sa yake zamanto cewa ana riyawa zuwa gare shi cewa kamar ya zai ya zake wa iyalan sa amma bai zake musu ba ma'ana yana bayyana gare shi na garshadin nan nasa da magabacin al'ada ta sa sai zina da iko a kusa matakun sa amma an ya kusance su sai wannan uku za ta masu siri ta rike shi sai zama bai sami ikon ya zake musu ba kamar yadda wato yake bujiro wanda aka yi masa uku za ko ko aka yi masa rafto tayyu don misalin irin wannan ne Sufyanu Sauri ya nuni da faɗin nan nasa wannan shine yafi tsananin abin da yake kasancewa daga sihiri faɗin nan Aisha a cikin ɗaya ruwaya yana kasancewa haƙiƙa ana riyawa zuwa gare shi cewa ya aiwatar da wani abu alhalin ko bai aiwatar ba na daga babun abin da ya zama ya wofinta daga gani na sa irin yadda aka ambata a cikin hadisi sai ya zaton cewa ya ga wani mutum daga shashin matekunsa ko ko ya ga wani fi'ilan wani aiki daga wajen waninsa bai kasance amsa abin da ake riyawa zuwa gare shi ba saboda abin da ya same shi a cikin ganinsa da raunin wato tsokacinsa ba wai don wani abu ba da ya auku a ganinsa a cikin wato watsakewarsa idan wannan ya kasance to ba za a samu abin da zai shigar da rikici ba a cikin abin da aka ambata na riga cewa sihiri ya samu shugaba sannan kuma da tasirinsa a cikinsa. Kangararre wanda yake mai bujirowa ba zai sami ɗebe kewa ba da wannan kwasarikiyar da ka rabe mana. Wannan halin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam a jikinsa amma halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amuran duniya to mu yanzu zamu jeranta ta kuma zamu wato jarraba ta afsa usulubi na ta usulubin da muka gabatar wanda yake magabaci da kudurin aniya da yin magana da kuma aiwatarwa amma kudurin aniya ita to wannan amina daga cikinta to faqad ya taqidu yakan iya yiwuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuduri a cikin al'amuran duniya ya yi tunanin wani abu a wasa wata fuska sai ya zama wannan abin ya saba ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya
zata ba
ko kuma ya zama to gare shi a wasa ko kwanto ko ko zato da sabanin al'amuran nan na shari'a irin yadda Abu Buhari Sufyan dan Asy ya zantar da mu da wani ɗaya ba ɗaya ba ina mai ci gare ni da kuma karatu karantawa suka hadu suka ce
hadathana Abu al-Abbas Ahmad bin Umar
Abu al-Abbas Ahmad dan Umar yayi mana hadisi
qala hadathana Abu al-Abbas
shi kuma yace Abu al-Abbas Razi ya zanta mana
qala hadathana Abu Ahmad
yace Abu Ahmad dan Umar wai yayi mana hadisi
qala hadathana Ibn Sufyan
kuma yace Ibn Sufyan ya zanta mana
qala hadathana Muslim
yace Muslim yayi mana hadisi
qala hadathana Abdullah bin Rumi
yace Abdullah dan Rumi yayi mana hadisi
da
Abbas al-Ambari da Ahmad al-Makiri suka hadu suka ce nazaru dan Muhammad ne mana hadisi yace Ikrimatu ya zanta mana yace Abu Nadashi ya mana hadisi yace Rabi'u dan Khadiju ya mana hadisi
kajima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina suna yin dora kilili a cikin dabino sai manzon Allah ya ce me kuke yi da wannan kililin sai suka ce a yaka muke yi sai ya samu yaya da yawa amma ba sai zaman to bai samu ba sai manzon Allah ya ce tayyuku ko da ba ku yi ba zai zaman to alkhairi ne sai ku suka bari sai kuwa gashi na kasar ta zaman to ta tawaya da suna samun dabinin da yawa to amma da wato suka bar wannan kirlin sai zaman tu dabinin ya zama yayi kadan to
nan kuma ya safa na fara
eh dide ne fara ba saka kade yauwa ko fa na kasar ta zaman ta waya
na'am eh da zalika lahu
sai zai ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ku annabi yace
inna ma ana basharun
idan to hakika ne mutun ne idan na umarce ku da wani abu misalin addinin ku to ku riko da shi amma idan ne muku umarni da wani abu na daga ishadina to ku sani cewa ni mutum ne ya ba wannan kaga daga cikin tawarun manzon Allah ne tunda ba haka ba yanzu duk da binin da ake ganin su a cikin daji suna yi suna faduwa su zube ka ba wucewa a abun hawa kai ga su to su wannan da binin wa ya sa musu kiri kaga wanda ya sa musu amma zaka wuce ka gan su sun yaya sun zube sannan shekara mai zuwa su kare yaya su kare zubewa har ila yau so zaka kirlin ko an sa ko ba sa ba dade to amma da suka riki wannan abun saboda duk abin da Annabi ya faɗa ai faɗa ana so a karɓe shi wato kai tsaye amma idan ana kai kawo a buci to sai a kyale ai ko kai ne yanzu aka baka wani sirri aka je karanta shi za ka samu ka ba ko ka je ka aiwatar to idan baka ba da gaskiya da abin ba sosai to ba za ka samu nasara abin ba sai ka je ka ta wahala a kai me yasa ga wato habbo kai ma sun fi samun ribar mata ko ce mata sun fi samun ribar bokaye yomin mata idan suka je gurin boka sun miƙa kulliyarsu baki ɗaya so da kada an ce ku je ki abu kaza shi kenan za ta ɗauki wannan abun alal ra'as wal ayn ta je ta aiwatar to kaga sai kuma abun ya tabbata da yadda saboda ta riga ta kudu yayin wannan abun a cikin zuciyarta to wannan bangaren boka kenan Allah ka kiyaye mu da shi to haka ma malamai dan wannan shine abin da ya kamata a dinga bambancewa dan wasu na haɗewa tsakanin boka da malami malami daban boka daban shi boka shine wanda yake saban Allah shine wanda zaka zo ya baka labarin abin da zai faru gobe to yana sune irin bokayen da ake magana ko a ce ga abu kaza a je a yi a ce a je a rubuta rubutu akan cinyar mace to irin wannan duka barna shi wanda bokaye suke yin wannan aikin ko a ce ga wani abu a je a dauko jini a yi rubutu da shi duk wanda ya wannan abin ya ma fita daga addini dama bokanci kafirci shi zama hadisi ce duk mutumin da ya je gurin boka to rakiya ma idan yayi sai ya kwana 40 ba ka sallar sawa rakiya ba ma shi da ma zanta wanda ya je aiwa ta zo shiga aiki bare kuma shi bokan dan ba magana saraka lalle ne mutum ya yi a harkar bokanci Allah ke amma malamin Allah wanda zai ce a je a rubuta lalabisa oh ciwon ciki ake yi a rubuta lalabisa kaga ban ka duba ayar in ka fassara ta kaje mu tafsiri za ka ba ta alaka ma da ciwon ciki ta amma tunda akwai itikadi da an ji aka rubuta tunda zama an ce wato ita ayoyin Qur'ani ana ku rubuta ko ka gaita daga abin da kuke ko wata aya ku dauka ku rubuta kan ko wata bukata kuma Allah zai bayar kuma ana yi da yawa za ka ga yanzu kamar wannan irin ciwon ido wata aya ma ji karantawa fa kashafna anka jidaka fa ba saka yau hadisi kaga shi ma ana rubutawa to duk irin wannan maganin tari ko fa kai fa tattaku na in ka farto eh ana rubuta shi duk irin wannan abubuwan zaka ga in ka duba zaka ga ba su da alaka da abin to amma da Allah yace wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin sai zaman to kowace aya ka dauka ka rubuta sai ga an samu nasara to so laka shi abin da ake bukata shine a samu izini daga wajen manya sai je kai abu kaza to sai ga da kaje kai Allah ya bada nasara yauwa so laka a rubutu in ya zaman to irin wannan ne ba matsala ai kaga wanda ake rigimar su akan rubutu shekarun baya sai in kai rubutu mushriki in ka sa laya mushriki in kai guru mushriki yanzu da kansu sai ga sun tuba suna cewa eh yanzu idan ka rubuta ayatul kursiyu kai laya da ita daidai kai laya to wanda ce mushriki ne kai ka sa aya Allah ce fa so zaka wannan babu ba shirka bane ba wa'anda ba suka ce su wancan lokacin mushrikai ne ni yanzu abin da ban gane ba wai kafirtan tsanin da aka yi na baya abin yi shi da annabi ya ce man kafara musliman faqad kafara man qala li akhi ya kafir faqad ba ya aduma to an wancan na baya da aka kafarta ya hukunta mun gode wa Allah da Allah ya ba mu manyan da suka tsaya akan al'amari suna kan abun su tsohon wato dattijan shekara 100 da ya wuce haka zai baka labarin abin da dattijan yanzu zai baka labari so da mun yi wa Allah godiya ba canji ake ba ba mu da new testament da old testament abu ɗaya muke da shi tak yauwa saboda haka rubutun sha halal ne amma bokanci haram ne bar ma kafirci yauwa amma rubutun sha halal ne laya halalci in dai ba ta zamanto ta ƙetare iyaka irin wancan abubuwan da aka yi magana ba amma wanda ya yi wannan kuma abin mamaki da suke ta hana cewa a yi rubutun sha rubutun shan nan in ma da za mu ajiye kundin malamanmu wallahi akwai a cikin kundayensu akwai a cikin kundayensu Ibn Taymiyyah gashi nan a Ibn Qayyim ya faɗa cikin Zadul Ma'ad babu ma'i na musamman dubbun nabawi ya kakkawo bayan abubuwan da ya kakkawo na dubbu sai da kuma akwai rubutun sha wanda muka rawaita daga wajen Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace akwai rubutun sha yace idan mutum yana yin habu a rubuta masa wakila ya al-gubul imaaki wa ya samahu aqli yace a rubuta masa a goshi yace amma da tawada za a rubuta ka a rubuta da jini dan duk wanda ya rubutun ayatul qur'ani da jini ya kafarta sai a rubuta da tawada ashe akwai tawada akwai kuma rubutun sha sabai ba da har laya bayar yace wanda ya rubuta laya wato idan mutum yana zazzabi ya samu laya ɗan ƙanana ɗan takarda ƙanana sai rubuta bismillahi qallat sai ya nadeta sai samu wata karamar takarda sai ka rubuta bismillahi fallat shi ma ya nade sai ka samu sai bismillahi marrat sai nadi kaga layi uku ise to sai samu ruwa irin yadda ake samun kafilul ana sha yana wurga takardun suna tafiya ina bin su da ruwa ise to kaga abu mamaki mu yanzu mun sa laya mun rataya an ce duk mutumin da ya rataya laya ya zama mushriki sai ka tura laya sai ka kama shahada ba ka zama musulmi yanzu to yanzu wanda ya dauki laya ya hadiye yaushe zai musulmi kuma yanzu ya shanye shirki gashi tana cikin sa kaga shi akwai abin yana da hatsari kwarai da gaske amma dai alhamdulillah dama wannan shine abin da yake bukata ki zaman to an samu daidaituwar lamari a gane cewa magabatan namu ba mushrikai bane ba yauwa malam abubakar gum Allah ya masa rahama a tafsirin saradul azhan a ƙarshen wato a surar da daga ita sai hemin tayi goma ai ya kawo laya a cikin jasiya ya kawo laya ai wato rubutun sha wai sai wanda yace an rawaito daga Abdullahi bin Abbas cewa idan mutum ba shi da lafiya a dauko rubutun wato ai masa rubutun sha idan ka rubuta mace idan ba ta haihu ba ta da lafiya ta kusa haihuwa yace to idan zai ina sauƙaƙe wahalar haihuwa ana ba ta sha to ko za ta haihu take kuma gumi ya rubuta cikin tafsirinsa kaga da haramci ne to daga gashi dai gumi ya yi faɗa kuma mun shaji suna cewa ta wasu idan zala haramun ku bar ma suna cewa kafirci ne to shi ma gumi gashi yadda ya yi kuma duk gashi a rubutun sa a cikin rubutu shi sa ya kamata kafin mutum ya ce zai magana kan abu ya kore shi ya yi al'amura ya kamata ya bincike na kwarai ya fara ganin magabatan su tukunna ya siya kai sai da na wato ibn kasir a cikin tafsirinsa shi ma a suratul nahl ai ya kawo wani rubutun sha ya ce idan mutum ko sutun sai ne fakulu wa niyan mariya yace idan mutum ya dauko wato ya samu zuma ya karbo dan kudi a hannun matarsa ya zo yi rubutu ya rubutu idan ya rubutu sai a wanke rubutun a sa wannan zuman ka ji abin da iyayen mu suke ba ko ayi rubutu musamman rubutun maganin karatu a ce a rubuta aya kaza sana a wanke a sa zuma yau wa asha wannan maganin karatu ne to ibn kasir shi ma ya bayar irin wannan maganin yace a rubuta sannan kuma a wanke a zuba a sa zuma a ci to duk wayannan sai ka ce a duk ba za a yi ba saboda ni ai bid'a ce an yi wannan abun an yi kuskure an yi ba daidai ba kuma abun mamaki ibn bas makawan nan na maka shi ma Allah ya masa rahama dan mu kullum mu abin da yake wala shine duk wanda ya rasu mai sunan malami duk sabaninka da shi to yi masa addu'a Allah ya masa rahama mahadara na alkiyama a cikin aljanna mu ce to yanzu algaba ta malam da kake ta rigima akan sha'anin manzo Allah baka yadda baka baka yanzu gashi kana ganin dai aljanna ko yanzu nan annabi Muhammad ne yanzu ya zaka yi kana ganin duk nuhurul hurul aini duk sunan annabi Muhammad ne duka dabbobin da suke cikin aljanna sunan annabi Muhammad ne kobobin aljanna sunan annabi Muhammad ne a shaida kuke ta rigima cewa in kaga sunan Allah sunan annabi Muhammad a goge sunan annabi Muhammad to yanzu nan ya za'i ya za'i ga ma a cikin aljanna ga kuma sunan annabi Muhammad ko ina ga shi a rubuce saboda a sallama a yi kauya a kyala annabi Muhammad wannan shine kaida to saboda ibn bas shi ma yayi irin wannan ya kawo shi ba ma rubutun shi bayan ba sai ce a samu ganyen magariya a hada da garin wane ne a hada da wane ne a zo a yi ina da amfani wajen ibdal sirri ba ta sirri da ma ibdal sirri ba wajen ma ke samu ba kuma wannan ganyen magariya duk ba to ibn bas shi ma ya kawo wannan abin nasa to kaga yanzu an tambaye shi ina aya ina hadisi kan wannan ya zai saka jama'a mu kiyaye kanmu mu kyara magabata yawa karka ce kullun kai aikin ka sai ka nemo taban magabata sai ka nemo kuskuren magabata yawa to in kai haka to zaka samu matsala yawa Allah ka sa mu dace albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai rubutun sha halal ne yawa rubutun sha halal ne yawa bokanci haram ne Allah ka kiyaye shi fani ya ba cikin ruwaya nan ta Anas dan Maliku annabi yace antum a'lam bi amri dunyaku ku ne masana da lamarin duniyarku ya ba cikin wannan cikin kuma sai annabi yace inna ma zanantu zanna annabi yace ai ni da zato nake yi tuakhizuni bi dhanni amma ce ka kurkin da zato amma fa wannan hadisi malamai sun yi magana da yawa cewar wannan tawilin da aka faɗa na cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗa to abin yana kasancewa ai ba ma manzon Allah ba waliyan Allah idan suka faɗa abu ai Allah ya faɗa cikin a cikin hadisi ko cewa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa wato rubba ash'asa a gabara zidim raini ana iya samun wanda mutum wato da yawa ba ga mutum wanda yake ash'asa a gabara zidim raini ma'ana mai kura kura mai kuma gashin birgizan gashi ma'ana gashi nan dai tsimmo kare ne guda biyu a jikinsa amma irin wayannan mutanen law aqsama ala llahi la abar da zai rantsuwa yace wallahi sai Allah yayi abu kaza to da sai Allah ya kubutar da shi yayi wannan abu ko da ba a yi niyyar yin abun ba to amma rantsuwar wannan wani bawan Allah sai sa wannan abun yayi wannan shi ne abin da Allah ya faɗa to waliyan Allah ma Allah ya musu haka idan kuka shugaban Allah annabi Muhammad shi sa aka rawaito cewa Ibrahim ibn Adham ɗaya daga cikin waliyan Allah a Makka aka yi mata tambaya aka ce masa algabar ta malam ya ake gane waliyan Allah sai ce waliyan Allah shine wanda ya bi Allah wanda ya bi Allah ya tsaya akan awamir da nawahi to sai Allah madaukakin sarki shi kuma ya masa kayya da kyauta duk abin da ya ce ayi sai ayi saboda ya riga ya bi Allah to wannan fata shine lafazin dukkan waliyan Allah shi da zakar bai faɗa wannan magana cewa in kaga mutum yana tashi sama to kakka damu da tashin sama abinda zai baka sai kakka kai baka mamaki domin tsuntsu ma ga yana gashi nan sama ka gashi ba mamaki bane ba babban abin mamaki shine mai tashi sama nan duba shi ya yake a awamir da nawahi shin ya tsaya wa dokokin Allah in ya tsaya wa dokokin Allah shikenan shautu jan shi ma yayi wannan magana yace idza sabitum anni shay'an fazinuhu bi mizan shari'a in kun ji an ce na ce ku auna da mizan shari'a in ya dace fa nima in bai dace ba ai ba tsaye shi ashe bin tafarkin bayan Allah shine bin tafarkin Allah da manzon Allah yayin da ka bar shi to ba kai ba su ba kai ba su to da kan lalle ne a mu kalli wannan abin da ke to Ibrahim bin Adham tambaya ake masa aka ce yaya mushe ya shiga waliyin Allah ita shi walin Allah shine wanda yake tsayawa kan awamir da nawai suka ce ah muna so ai mana bayani da ya wuce haka sai ce shine wanda idan yace wato duk abin da yace yayi zai yi yace in yace da dutse irawa sai dutsen ya rawa to ashe lokacin da Ibrahim bin Adam yake magana hannunsa yana kallon dutsen Abi Qubais na Makka to suna gurin kuma suna gani kawai sai aka ji dutsen Abi Qubais ya fara rawa sai ba sai kai ba da kai muke ba misali muke yi eh to shi sa idan waliyi yace ga yadda za a yi to sai ai saboda hadisin manzo Allah ingantacce wanda Bukhari ya rawaito law aqsam ala Allah la abarra to bare kun shugaban Hazrat Annabi Muhammad shi sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gayawa wato an yanka dabba da aka yanka dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gurin ya bada baya haka sai ce nawun nizra ya kai Jabir Jabir ne dan Abdullahi an gama gyara dabba sai ce mi qomun zira'i guda bayan an gama kasawa sai mi ka masa zira'i annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan yaji guda sai aji sai ce nawun nizra mi qomun wani zira'i ya sace karba ya sake ya ga ya aji ce nawun nizra sai da aka haka sau hudu sai ya kara cewa nawun nizra mi qomun wani zira'i na biyar kenan sai ce ya rasulullahi ka san nizra'i biyar ne zira'i hudu ne da ita sai sai annabi sai ah da kai hakuri da kai ta mi qomun zira'in da baka san adadinsa ba to ashe kaga wato da kawai an tafi akan wannan abin da annabi ya fada to baka ga ta kai tunda ai law aqsam ala Allah la abarrahu waliyin Allah to ya shugaban halitta annabi Muhammad to haka al'amarin yake Allah ya sa mu dace amin amin ya bu a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas din a cikin hadisin nan takardado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita hakika ni mutum ne duk abin da na baku labari daga wurin Ubangiji to wannan gaskiya ne amma abin da na faɗa ta bangaren jihar kaina to inna hakika ni mutum ne ina dacewa kuma ina kishi haka a bisa wannan maganar to wannan yana kan abin da magabatar da shi a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a jihar kainasa amma daga al'amuran duniya da zaton da manzon Allah ya daga halayen duniya ba wai abin da ya faɗe shi daga farin garanci hankansa ba da ishadi nasa a cikin shari'a wanda ya sharanta shi ko ko sunna da ya sannanta ta irin yadda ibn Ishaq sahibul magabi ya kaito annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya sauka a can wato a danamiya Badar can karshen ruwan Badar sai babu dan munzur ya faɗa ga annabi yace ya rasulullahi wannan bigire ne wanda Allah ya saukar da kai shi ba mu da dama da zamu gabatu akai nasa ko ko istihadin ka ne da yaki da kuma wato ka dabarar yaki sai manzon Allah yace bari ba haka bane bari da istihadi na ne da yaki da kuma dabarar yaki sai ko babu dan munzur yace lalle nan ba gurin sauka bane ya rasulullahi mu tashi har mu je karshen ruwa na riga wato wannan mutane sai mu sauka a wannan gurin sannan sai mu yashe abin da ke bayan sa daga rijiyoyi sai mu sha ruwa su kuma za su samu damar sha ba sai manzon Allah ya ce kai nuni da ra'ayi tun daga wannan rana ake kiran wannan sahabi zur ra'ayi manzon Allah ya aiwatar da abin da ya faɗe shi Allah ta'ala ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce washawirhum fil amri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nufin zai sulhu ga shashin abokan gaba sa na Madina afsa sulhu din nan na Madina to sai manzo Allah ya nemi shawaran mutanen Madina yayin da mutanen Madina suka ce masa ya rasulullahi wallahi mu ne ba za mu ba su ko da ɗaya ba so da kar a ba su komai don an ba su akwai taskanci a gare mu to manzo Allah sai dawo kan ra'ayin nasu shine falamma akbaru bi ra'ayhim raja'an sai dawo kan wannan ra'ayin nasu to haka manzo Allah yake idan manzo Allah yanke hukunci to koda sahabbai suka zo suka kewaye shi ya rasulullahi ga yadda za a yi to sai annabi ya hakura irin yadda aka yi a Uhud ma abin da ya faru kenan suka sai rasulullahi bayan da manzo Allah ce ni ina ganin mu hakura da yakin nan saboda idan an je za a yi yakin nan kun ga ba mu da kaya yaki da yawa ga su sun zo da yawa sannan kuma ga shi yaki ya zo ba tare da shiri ba ya kuke gani suka ci ya rasulullahi mu dai muna ganin afta saboda na farko dai a cikin su da mu akwai wanda basu je Badar ba kuma sun je irin roman da Allah ya saka wa ƴan Badar suna kuma fatan irin sa to wannan ne yasa suka ci ya rasulullahi mu muna ganin afta ga su kuma samari sun fiyawa ciki irin su Anas bin Nadhar da makamantan su shikenan manzala tanazar ar-ra'yi sai ya sauka daga ijtihadin sa to shikenan a ji afta to wannan shine dama jagora ba zai zama jagora ba sai ya zama baya birinkinta da dokarsa da ra'ayinsa sai ya zama lalle yana shawarar sahabbansa yana shawarar abokansa ko kuma wanda suke tare da shi to wayannan su ci ne zai zama jagora na gari saboda haka manzala ko shirya yaje idan shirya ya fito bayan ya fito kafin ya fito ya je sai suka ce kai ai ko kamar mun takura annabi su da sahabban da kansu a wut kamar mun takura manzala amma yanzu muna ganin idan annabi ya fito mu ga masa an janye kawai a hakura a dauko wannan abin da ya fara faɗa farkon nan a hakura da zuwa yake shikenan manzo Allah ya sa kayan yaki kwalkwali da sulke da sauransu ya fito ya shirya suka ce ya rasulullahi ai muna da ƴan magana ya aka yi ce ai ya rasulullahi mun janye wannan magana muna ganin abin da ka fara faɗa farkon nan shi zai annabi ce halla qabala zalika me yasa ba a faɗa kafin yanzu ba sai idan annabi ya sa kayan yaki ya fito ba zancen ya koma baya har sai Allah ya hukunta tsakanin sa da abokan gaba saboda kaban ji ba shakka ba ya wannan yake to wannan yana daga cikin kaga dai ai ijtihadin sa yabi yawa to ba wai burin kinta ne da ra'ayin sa ba domin ijtihadin sa su suka fada ga yadda za a yi manzala kuma yabi wannan abu to kaga misalin wannan da abin da ya kama da wannan daga lamuran duniya wannan da babu mashiga cikin ta ga ilimin nan na addini ba kuma ko kuma itikadin ta ko koyar da ita yana halatta gare shi a cikin abin da muka wato a cikin wannan abin da muka ambata a baya domin dai duk anan babu tawaya babu sarai da darajar manzon Allah kalere ta wato al'amura ne na al'ada man jarraba wanda ya jarrabce ta shine yake gane ta ya sanya ta hannu wato abin da ya dame shi ya kuma shagaltar da kansa biha da ita shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama abin cikawa zuciyarsa ne da sanin ubangiji an cika masa sasanninsa da ilman nan na shari'a abin da baibaye wa zuciya ne da masana'an nan ta al'umma na addini da kuma sha'anin duniya sai dai wannan kadai dai yana kasancewa ne a cikin shashin al'amura yana kuma halatta a cikin wani abu ɗan kaɗan cikin abin da wato rigin sai zamanto a tarkiku sirantawa ne a cikin wato hirasun duniya kiwon duniya da kuma neman yawaita ta ba wai a cikin abu mai yawa ba wanda yake nunawa bilbalahi da wauta da rafkana ya kuma tabbata da ciratowa daga annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cewa annabi ya sani na daga lamuran nan na duniya da siraran masana'an nan tata da kuma gyaran firkokin nan na alinta abin da ya zama to mai gajiyarwa ne a cikin mutuntaka na daga abin da muka faɗaka a kai nasa a cikin babun nan nan mutuzun annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan littafi fasali ce yadda kare bai mana amma abin da annabi ke cewa yake kudurcewa cikin lamarin nan na hukunce-hukuncen mutane mai gudana a hannayensa da alƙalanci gare su da sanin wanda yake mai gaskiya na daga wanda yake mai ɓarna da kuma sanin wanda yake mai gyara daga mai ɓarna shi ma yana kan wannan tabarki saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce haƙiƙa ni mutum ne kuma haƙiƙa kuna kawo suma gare ni kuna kawo ƙara gare ni annabi ya ce tayyu ɗayan ku ya zama to shi ne mafi iya fasaha da hujja ta sa afsa ɗayan sai na hukunci gare shi afsa ƙatar nan irin abin da nake ji annabi ya ce wanda ne masa hukunci daga haƙin dan uwan sa da wani abu kar ya riƙi komai a cikinsa eh kar ka baka ce ka baka iya magana ka iya zance a gaban manzon Allah ya rasulullahi haƙƙi na ne an yi kaza an yi kaza kuma alhalin ba haƙƙin ka bane ba to annabi sai to shikenan aka yi hukunci bisa zahiri aka baka to kaga dauka tunda annabi ne baka ka ce wannan abin halin ne gare ka annabi ya ce fa inna ma aqdau lahu qilatan min an-nar nayin kuma su wani yanki na wuta ne ya ci Allah ka kiyaye mu
Al-Wafaqi wa Abu al-Walid
ya yi mana hadisi Shamu dan Ahmada Allah ya jin kai gare shi shi kuma yace Husain dan Muhammadin Al-Hafiz Yaman Hadisi shi kuma yace Abu Umar Ibn Abdul Bar Yaman Hadisi shi kuma yace Abu Muhammad Yaman Hadisi shi kuma yace Abu Bakar ya zantan mana shi kuma yace Abu Dawud sahibu sunan Yaman Hadisi shi kuma yace Muhammad dan Kasirin Yaman Hadisi shi kuma yace Sufyan Yaman Hadisi daga Isham dan Urwata shi kuma daga babansa daga Zainabu yar Ummu Salamata daga mahaifiyarta ta Ummu Salama Allah ya kare da gareta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan hadisin da muka karanta inna ma'ana basharun haizuwa ƙarshe ya ba cikin ruwayan ta Imam Zuhri da ya rawaito daga Urwatu dan Zubairu annabi ya ce sai ɗayan shashinku ya zama to ya kai ya iya fasaha da zance daga shashi sai ne da can cewa manzo ko cewa wannan mutum mai gaskiya ne sai ne hukunci gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gudanar da kunce-kuncensa a bisa zahiri ne da madaucin rinjayen zato da shaidan nan na mai shaida da rantsuwa ta mai rantsuwa da kulawa da abin da yake mai kamanceceniya da sanin wato salka waluka da madaurin salka misali a ce ga wata wakiya da kuɗi ya faɗi a cikin sa irin da ke a shanin tsuntuwa idan mutum yace ya yadda abin sa to idan ya zo a tambaye shi ma'rifatul ifas wal wikai wata irin jakaci kayar eh jakaci wato ta fata kuma fatar jimammiya kuma sabuwa ko tsohuwa yauwa to sannan kuma ya madaurin ta yake madaurin fari ne ko baki ne ko shudi ne wannan kudin da kenan ko to amma idan a yanzu ne shi ma za a tambaye shi kudin naka yan nawa ne yan kaza kaza ne ko yauwa to ya suke sababbi ne ko tsofi sabon bugu ne ko kuma tsofin bugu ne duk sai an tambaye ka irin wannan abu sannan ya adadin sa yake ya abubuwa yake sannan ta tambaye ka idan ya tabbata sannan sai a ba mutum to ka ga wannan yadda ake kenan shi sa hukuncin manzala a zahiri yake yauwa zahirin manzala zahiri ke bi dan kan mutum yace to ina maganar gaibin manzon Allah da aka ce annabi ya san gaibu ai Allah ya aiko manzon Allah dan aiko shi to idan manzala sai yace zai hukunci da gaibu to ashe kaga yanzu duk alƙalai da duk masu hukunci ba za su samu damar iya aikin hukunci ba tunda me jagoran mai koyawa da gaibi yake amfani kai kuma ba ka san gaibu ba to ya za a yi hukunci to wannan ne hikimar da yasa manzon Allah sallama duk da sanin gaibinsa sai ya zamanto baya hukunci da wato da baɗini sai dai zahiri amma akwai wasu guraren da za ga manzon Allah sallama ya yi hukunci da baɗini Imam Suyuti ya littafi Al-Bahir fi hukumihi sallallahu alaihi wasallam bil baɗin wa zahir cewa annabi ya hukunci a baɗini ya hukunci kuma a zahiri to akwai guraren da yawa da aka irin wannan yanzu kamar mutumin da ya zo ya yi inkarin wato tsakaninsa da wani mutum ya zamanto akwai a tabi'a sai ta ya riga ya biya shi kuɗinsa ƙarshe dai aka zo gaban manzo Allah sallama har aka gama magana shi wancan mai da'awa yace ba haka ba bayan sun tafi sai ga mala'ika ya zo manzon Allah sai ke gaya masa ya rasulullahi wancan shine mai gaskiya ɗaya annabi kira su yace ku dawo kawo wannan abu a ba wani domin shine mai gaskiya saboda yanzu nan mala'ika ya zo ya gaya min daga Allah cewa wannan shine mai gaskiya to bayan an karɓa an bashi sai kira wannan bawan Allah yace kai ku Allah mai kaiwa Allah Allah ya maka wannan sai ce wallahi ya rasulullahi ina juyawa sai ce Allahu salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirina wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin to kaga wannan salati da ke cikin dalailul khairati an karanta shi a gaban manzon Allah kuma an samu nasara al'amara a cikin sa shi zan karin da dalailul khairati sai ka samu nasara sai ka samu nasara wallahi Allah ka samu dace wannan kaga ai hukunci ne da baɗi ne wanda kai yanzu ba mala'ika da zai zo ma sai dai kawai zahirin abinda ka gani na zahiri kai amfani da shi na'am
wa innahu ta'ala
domin Allah ta'ala idan da Allah ya so sai tsin kayar da shi a sirrikan bayi da boyayyen zukatan nan na wato al'umma ta sa to sai wato ya dibanci hukunci tsakaninsu da mujarradin yaqininsa da irin manzon Allah duna halisin ila tarafin ba tare da wata bukata yanzu a cikin sabon manzon Allah ya taba zuwa an je yaki da aka je yaki sai aka sami wani abu ya faru a cikin musulmai sai aka samu wani ya kashe wani ana cikin wannan rukun zama bayan ya kashe shi ba wanda ya sanya aka yi sai bayan da aka gama Isa annabi a kira wani waya aka yi wani rasu ai dama munafiki ne ce ai kaji kaji ce a'a ka kashe shi saboda ya kashe ma dan uwa a lokacin da bai musulunta ba to wannan abin ka kalla ka ji haushi shine sai ka bari sai da aka zo aka kutsa cikin yaki sai kun kamsa kashe shi saboda ka annabi sai aka kashe wannan mutumin aka yi kisasi kan wannan mutumin kaga wannan duka gaibu ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan su to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da zahiri ki amfani ba wanda mafi yawan hukunta hukunta manzo Allah da zahiri ki amfani saboda me saboda ai koyi shi ko ko wata sheda ko ko rantsuwa ko kuma ai kaman a samu wata shubha wanda za a amfani da ita wanda wannan duka za a yi tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi a cikin ta
walakin lamma amara Allah
to ga magana nan ma yace sai dai yayin da Allah ya umarci al'umman manzo Allah cewa su yi biyayya gare shi kuma su yi koyi da annabi a cikin ayyukansa da halayensa da kuma wato hukunce hukuncensa da tarihinsa to wannan ya kasance daga abin da yake bance da sani nasa kuma Allah ta'ala yake wato yake yin Allah ya zabe shi da wannan
na'am lam yakul lil ummati sabilin
ka jiwa da al'umma ba samu tabarki ba zuwa koyi da shi a cikin wani abu min zalika daga wannan nanka da hujja ba ta tsaya ba da wata kadiyya daga cikin kabiyoyinsa ga daya a cikin shari'a ta sa domin da cewa mu ba mu san abinda aka tsinkaye da manzon Allah ba shi kansa a cikin wannan kabiyya da wannan guntun nasa to sai ya zamanto yayin nan a cikin wannan nanka da abin da yake boyayye na daga abin da Allah ta'ala ya sanar da shi da abin da ya tsinkaye da shi a kai nasa na daga sirrukan nan nasu wannan kuwa shi ne abin da al'umma ba su sani ba sai Allah ya gudanar da hukunce-hukuncensa a bisa zahirinsu wannan da wato zai zama ya daidaita a cikin wannan nanka shi da waninsa daga cikin mutane saboda koyi da al'umma manzon Allah da shi zamanto ya cika a cikin ayyana kabiyoyin nan nasa da saukar da hukunce-hukuncensa sannan su zo da abin da suka zo da shi min zalika daga wannan nanka a bisa sani da zangancewa daga sunnan nan tasa domin shi bayani a aikace shi ya fi aukuwa gare shi fiye da zance da wato a aiwatar da abin da magana a aiwatar da abu a aikace ai ya fi shiga jiki ya fi tabbatuwa fiye da ce a yi domin shi a cikin magana akwai ihtimali kala-kala amma a cikin aiki babu ihtimali shi yasa manzo Allah sallama lokacin da aka so hana tabanni domin tabanni dan rana rukun dan rana a zamanin jahiliya halan ne tunda manzo Allah ya riki zaidu sannan akwai irin su a miqdad dan asud ya riki miqdad shi zaka kiransa miqdad ibn al-aswad har ma sunan har yanzu ya bi shi amma miqdad ibn amr ne baban sunan sa amr aswadu rukun sai rukun dan rana to kaga zaidu lokacin da Allah ya nufin kore tabanni Allah ya ce ma kana muhammadun aba adin mirzalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyina wato manzo sallallahu alaihi wasallam ba baban kowa a cikin ku ud'uuhum li abaihim huwa aqsad inda Allah to abinda aka fara yi sai manzo sallallahu alaihi wasallam wato sai aka fara da shi sai zaman to Zaid din nan ya koma Zaid bin Harisa maula rasulullahi to ana cewa dan manzon Allah ya kuma wayi gari ba dan manzon Allah ba ai abin yayi girma da yawa to sai aka saka masa wani abu wanda sayyidina Abu Kamar bai san wannan abun ba sai aka saka sunan sa cikin alqur'ani yadda kullum ke karanta alqur'ani kuma ba za a dena ba har zaman aljanna to haka za a yi ta karantawa da sunan Zaid falan ma qabi Zaid min hawa daran zawajnaka eh to da can kabe da muka sani ba auren matar da to sai wannan dan ya zama to dan tsatsu ko wa la'ilu abnaikum alladhina min aslabikum sai ya zama to dan tsatsu amma dan rana fa za a iya to sai Allah ya ba manzo Allah dama ya auri Zainab bar ma sai Allah ya jibinci daurin auren shi za ce falan ma qabi Zaid min hawa daran zawajnaka ha shine kawai sai manzo Allah shige shi gurinta ba tare da komai ba domin Allah ya ce mun daura auren eh saboda ba zan can a nemo shedu a nemo wani a sam Allah ne daura aure baki daya ko yau duk abin da ake daura aure shi aka yi amma Allah ne yayi wa'auzahu fi wujuhil akani wa da fa'u ko shine mafi dauka mafi dauka litimal lafzi dan daukan ma'ana fassara wa tawil mutawili ni tawil mutawili To kaga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa zahiri shi ya fi bayyana a cikin fitowa fili shi ya fito shi ya fi bayyana a cikin fitokin hukunce-hukunce shi ya fi yawan fa'ida saboda samun wato abin da zai kawo a tashajur wato tattaunawa tsakani wal husub wal hisam da kuma husuma
wal yarkabi dalika kullihi hukamu ummati
dan dukkan alƙalan wato al'umman manzon Allah su koyi shi da bizalika da wannan nanka ya zama to an amince da abin da aka rawaito daga gare shi sannan doka na shari'a ta sa ya zama to ya kullu to nade wannan nanka gare shi yana daga cikin ilimin gaibi wannan da wato alimul gaibi Allah ne kadai ya zama ya barinkinta da shi fala yuziru ala gaibi ahadan illa man tazama min rasul to sai Allah ya sanar da shi wato daga cikin wannan gaibi din da irin abin da ya so shine ilimin gaibin manzon Allah Allah ya sanar da manzon Allah ilimin gaibi iya abin da Allah ya so ya sani shikenan magana ta wuce to anan ne mahallin da ya kamata a tsaya a kalli abin da kyau masu kore gaibi su sani cewa Allah ya sanar da manzon Allah gaibi domin ko ba komai alimul gaibi fala yuzu ala gaibi ahadan illa man irtaba min rasul to cewar illa man irtaba min rasul sai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni to ai ba sai an gaya maka cewa annabi Muhammad shi yake rufi ba domin ko ba komai ka san a manzannin Allah ba annabi Muhammad to tunda ko haka ne to ashe manzon Allah shine gaba ashe babu shakka irin zancen nan ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a game da abin da ya shafi wato kiran sallah cewa sallallahu alaihi wasila ko roƙon mun wasila to fa innaha domin ita wasila din wani matsayi ne wanda ba zai kasance ba illa li abdin min ibadi sai ga wani bawa daga cikin bayina annabi ya ce wa arju an akuna ana huwa ina kaunan zaman ni ne wannan bawa Allah ya sa mu dace to sai ya zama ya sanar da shi mai daga wannan gaibu da abin da Allah ya so ya zama to ya burinkinta da abin da ya so wannan kuma ba zai zama to ya yi suka a cikin annabta annabi ba ba zai tsinka wata igiya daga cikin isma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba fasali ce da ka rabe mana amma kaga bincikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sha'anin duniya da na daga ba da labarin da ya afsa halinsa da halayen waninsa da abin da yake aiwatarwa ko ko da abin da ya aiwatar to hakika mun gabatar cewa sabani a cikinta abu ne wanda yake abin koruwa gare shi a kowane yanayi kuma a bisa kowace irin fuska na daga yin abin da wato nufi koko da rafkanuwa koko wato sihatun lafiya ko rashin lafiya koko halin yadda koko halin kishiyar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wato Allah ya kiyaye shi gabarin alkhulqu sabani wanda mun sha fara da yan ce khulqu a nan irin wannan guraren su ana son kazibu a haƙƙin mu amma a haƙƙin manzo Allah yayi nauyi a fadita shi sa alƙali ya ce alkhulqu alkhulqu wannan yana daga cikin abin da tabarkin sai zaman to labari ne tsantsa na daga abin da gaskiya da sare ba take shiga cikin ta amma jirwaye da kamar wanka almuhimu zahiru ha hilahu badinha wadda zahirinta yake wayantar da sabanin badaninta to wannan wato aukota daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halan ne a cikin al'amuran nan na sha'anin duniya ballantana ma idan akwai nufin nan na maslaha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin tauriya a fuskar gurin yakinsa saboda kada abokin gaba ya riƙe tsautuwa da sa kuma haka nan kamar yadda aka rawaito na daga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kakaci da yadda yake kakaci dan ya wato shimfiɗa fuskar al'umma ta sa da kuma daɗa da zukatan muminai daga cikin sahabbansa da kuma ƙarfafa a cikin soyayyan nan tasu da kuma farantawa ga rawukansu kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ya zo ya ce ya rasulullahi taguwa nake so zan auyaki zan je yaki sai ce a zan dai dora ka kan yar taguwa wadda taguwa ta haifa ka ji a nan wajen abin da ya faɗa shi ya yi gani ke ya za a ci kamar shi da girman sa ce taguwa ma yaya balantana yar ta to say annabi sai ka manta cewa duk taguwa yar taguwa ce ta ba shine abin da yake fara dabadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alil mar'ati allati sa'alatu an zawjiha ga wannan matar tambaye shi game da mijinta manzon Allah ya ce shine wanda a idan nan nasu akwai haske akwai fari to kaga wannan duk abin da annabi ba gaskiya ne domin dai dukkan wani raƙumi a idan taguwa ne kuma dukkan mutum akwai fari a cikin idaniyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hajika ni ina yin kakati amma ba zan faɗa ba sai abin da yake gaskiya kaga wannan dukkaninsa yana cikin abin da babansa labari ne amma abin da babansa ya zama to ba labari ba na daga abin da surarsa sura ne na umarni da hani a cikin lamarin nan na sha'anin duniya shi ma wannan ba zai inganta gare shi ba ila yau kuma ba zai halatta ya umarci wani mutum da wato wani abu ba ko kuma ya hana wani abu game da wani abun alhalin a ce ya ɓoye saɓanin wannan umarnin da ya yi ba zai yi a saman da gwazon manzon Allah ba. Hajika annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato shi wannan hadisi asalinsa wato akwai kisan ta Abdullahi dan Abi Sarhi Abdullahi dan Abi Sarhi wato kisan da muka wuce baya wanda yake cewa shi yake juya annabi sai annabi ya ce masa o rubuta aliman hakima sai ce shi ba haka zai shi azizan hakima zai rubuta ko kuma ce rubuta gafurur rahim ce a tawwabur rahim zai rubuta annabi to shikenan jika rubuta abin da kake so to shi wannan mutumin annabi ya ce idan an ganshi a kashe shi yana cikin wanda annabi ya sarai da jinin su cewa idan an gansu ko sun sami yankin kaba sun zuba a kashe su to shikenan mutumin nan dama dan uwa ne na shayarwa na sayyidina Usman dan Affan ya zo samu sayyidina Usman ya tausayi da shi ya nemi taimakon sayyidina Usman don Allah na san annabi mai hakuri ne amma yanzu ya ce a kashe shi saboda kana neman ya za a yi sai ce abinda zake so da kai ka musulunta ya ku musulunta bayan ya musulunta ya zo sai na Usman sai tare da shi yana zuwa ya zo gurin manzon Allah sai ce ya rasulullahi sai na Usman ga Abdullahi dan Abi Sahir ya zo ma yana mai tuba manzon Allah sai ya shiru ya kauda kai sai na Usman ya rasulullahi ga Abdullahi dan Abi Sarhi ya zo ma ina mai tuba sai dai faɗa ka sau uku annabi ya yi shiru to a lokacin sai to shikenan magana ta wuce ai Allah ya masa gafara to bayan an ya tafi sai manzo Allah ya kira sahabbai to wai ku da ku gana yi shiru aka rasa wani a cikin ku da zai tashi cika aikin da dai ai umarnin nan yana nan cewa an ganshi a kashe to ai da nan shiru sai ku tashi ku karasa tun da ku zai shiru ma'ana ban karɓe shi ba kenan sai ka ce wallahi ya rasulullahi ba mu gane ba ai da ka sani ko da ida ka dan kimta mana ai sai mu tashi ya rasulullahi to shi wannan ake cewa ma kana lin nabiyyin an takuna lahu kha'iratul a'yun ai ba zai yuje annabi Allah ya zama tana da ha'incin idaniya ba to fa kaifa lahu khiyaratul qalbi ya za ai fa kaifa an takuna lahu khiyaratul qalbi ya zai zama to ya sami ha'inci na zuci idan ka ce menene ma'anar fadin Allah ta'ala a cikin kisan nan ta Zaidu Allah yace wa yataqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka hai zuwa karshen aya kai sani Allah ya girmama ka yace kar kai kokonto a cikin tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afsa wannan zahirin wa an ya amura zaidan bikum fatiha sannan kuma ya umarci zaidu da yace zai imsaki ya rike wato ita matar tasa wani kuma yace wai yana son isaki wannan matar tasa to wannan kaga babban sabo ne yace kama zukira irin yadda aka ambata an jama'atin min mufassirina afsa wasu jama'u daga cikin malaman tafsiri wa asawu ma fi hadha mafi ingancin abin da ke cikin wannan shine abin da malaman tafsiri suka hakaito daga Aliyu dan Husaini dan Sayyidina Aliyu cewa Allah ta'ala ya tabbata ya sanar da ya tabbatar ya sanar da Annabi cewa Nana Zainabu za ta zama to daga cikin matakan manzon Allah. Yayin da zai da ya kawo karatta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi amsik alayka zawjaka wattaqillaha. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayyana masa abin da ke cikin ransa ba, wanda shine abin da Allah ya sanar da shi cewa nan gaba zai auri ita Nana Zainabu. Na daga abin da Allah ta'ala zai bayyana shi da cikar wato wannan aure, da kuma cewa zai saki wannan mata ta sa amur dan fa'idu. Ya rawaito kasar nan wannan daga Imam Zuhri, yace malaika Jibril ya sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanar da shi cewa Allah ta'ala zai auren masa ga Nana Zainabu ya jashu. To wannan nan ka shine abin da bai bayyana shi a cikin ransa ba. Abin da yake inganta wannan shine fadin malaman tafsiri a cikin fadin Allah ta'ala bayan wannan wa kana amrullahi maf'ula. Ai ma'ana ba makawa gare ka ya Rasulullahi sai ka auri matar wato shi Zaidu wanda ita ce Zainabu. Abin da yake bayyana da wannan cewa Allah ta'ala bai bayyana daga lamarinsa ma tare da ita ba gaira zawajihi da banda wannan auren. Sai wannan ya shiryar cewa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ba, na daga abin da Allah ta'ala ya sanar da shi fadin Allah ta'ala a cikin wannan kissa. Ma kana ala nabi min harajin fi ma farada Allahu lahu sunnatul lahi, ai zuwa karshen aya. Sai wannan ya shiryar cewa babu laifi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan lamari baki daya. Imam Tabari ya faɗa Allah bai tabbata zai wato laifanta da annabinsa ba, shi ma halalahu a cikin abin da ya halatta masa. Misalin aikin nan nasa ga wanda ya gawaki gabaninsa daga cikin manzanni, Allah ta'ala ya faɗa sunnatan lahi fil ladina khalaw min qablu, ai ma'ana daga annabawa a cikin abin da ya halatta gare su. Da ya kasance amsa abin da aka rawaito a cikin hadisin nan na qataratu na daga aukuwarta a cikin wai zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallama, yayin da ta kayatar da shi da kuma wato yadda iso sakin nan na Zaid gare ta, da sai ya zamanto akwai wato a tarku aula babba a gare shi, da abin da ma bai dace da shi ba na mika idaniya ta sa ga abin da aka hane shi gare shi na daga wato kawan nan ta rayuwar duniya. Da wannan sai ya zama shi ne hakikanin hasada wata ke abin zargi, wannan da wato masu tsoron Allah ba za su yarda da ita ba, ba za su kuma alamtu da shi ba. Yaya za a jingina maka shugaban annaba baki daya? Imam al-Kushairi ya ce wannan gabatuwa ne mai girma na daga mai fadarsa da kuma wato karancin sani da haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallama da fadala ta sa. Ya ma za a ce ya ganta ta ƙayatar da shi bayan ko ya ce ta ammasa Umar bin Abdul Abdulmuttalib, Annabi bai gushe ba yana ganinta tunda aka haife ta. Mata ma ba su kasance ba suna shama kowa gare shi sallallahu alaihi wasallama, alhalin ma Annabi ne aurawa zai da ita. Kadai dai Allah ya sanya wato sakin nan da zai da gare ta da auren nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya ha gare ta, kaji ba, don kusar da haramcin nan na dugwardar rana da bada sunna ta sa. Ma kamar da Annabi ya faɗa, kamar da Allah ta'ala ya ce ma kana Muhammadu naba'a min rijalikum, wa kala Ubangiji ya faɗa likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Sannan wannan ya zo ga Ibn Furakin abin lais samar kandiyu ya faɗa, idan an ce menene fa'ida a cikin umarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ga Zaid cewa ya rike ta, shine cewa Allah ta'ala ya sanar da annabin sa cewa wato annaha ita ce zaujatu matarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nisa amsa sakinta don babu wani wato alaka tsakanin su sai bai bayyana abin da ke cikin ransa abin da Allah ta'ala ya sanar da shi ba yayin da zai ya sake ta sai tsoron fadin mutane wato kada a dinga cewa annabi zai auri matar ɗansa to sai Allah ta'ala ya umarce shi da cewa ya aure ta dan a halatta misalin haka ga umma ta sa irin yadda Allah ta'ala ya faɗa likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim hakika an faɗa umarnin da annabi ya yi wa Zaid cewa ya rike matarsa wato kwabewa ne ga sha'awa kuma wato raddi ne ga rai amsasan zuciya kaga wannan in mun halatta cewa shi ya ganta wato gani na fujaa ya kuma kyautata ta imam al-qalisi kaga misalin wannan babu abin kiya cikin sa saboda abin da aka halatta shi da wasu dan adam a cikin sa na da kyautata abin da yake kyakkyawa dama kuma kallo na fujaa abin afawa ne an hagare ta sannan ya an gije kansa an hagabarinta ya umarci zai da cewa ya rike matarsa imam al-qalisi abin da ake inkari dai shine wannan ƙare-ƙare da yake cikin wannan kissa da ta'wilu wal awla ta'wilu abin dogaro abin da yake mafi dacewa shine abin da muka ambace shi daga Aliyu dan Husaini imam samarkandi ya kaito shi wannan shine fadan ibn adayin al-qadi al-qushairi yake da wannan magana a bisa wannan magana ne abubakar dan furakin ya dogara ha yake cewa shi ne ma'anar wannananka a wajen malamai muhakkikai daga ma'abuta tafsiri yake cewa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda abin tsarkakewa ne a sa aiwatar da wato annifaku a cikin wannananka da kuma bayyanar da saɓanin abin da ke cikin ransa Allah ta'ala ya tsarkake manzon Allah game da haka da fadan Allah ta'ala ma kana ala nabi min harajin fi ma farada Allahu lahu qala yace wanda duk ya zata haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yayi qatan kuskure qala yace ba wai ma'anar al-khashiyatu anan ba ana mun tsoro ba ma'ana ta sa shine jin kunya manzo Allah ku zama an faɗa a cikin tarihin sa wato shine ashaddu haya yafi hatta wato a sabuwar amarya ko buduwa a cikin darbuka to manzo Allah ya bi jin kunya saboda haka da kunyar manzo Allah ne shi sa wato wallahu ahaqqu anta tashau din nan to sai ake magana akan ta ma'ana yana jin wato kunya ta su kare su dinga cewa wato ya auri wato matar ɗansa kuma wato jin kunyar nan tasa gabar mutane ta zama ta kasance daga raurawan nan wace ta munafukai da Yahudawa da tara fitinan nan tasu a bisa musulmai su dinga cewa to gashi ma ya auri matar ɗansa bayan ya yi hani amsa cewa kana auri ƴaƴa na al'abuna mata na ƴaƴa to an ce matan ƴaƴa an ce min asrabi ko to da kama kan same da kawai to sai Allah ta'ala ya zarge shi a bisa wannan ya zarge shi amsa yin waiwaye zuwa gare su a cikin abin da ya halatta gare shi irin yadda ya zantar da shi amsa kulawa da yaddan nan na abdai daga cikin matekun sa a cikin so da tarihi dabadan fadan Allah da yace lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka hay zuwa karshen aya to ga nan fadan nan nasa gare shi anan da yace wa takshan nasa wallahu aku an takshe an rawaito daga sayyidina Hasan da nana Aisha suka ce da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama zai boye wani abu wallahi da ya boye ta wannan aya saboda abin da ke cikin ta na daga zantar wanda Allah ya yi masa da kuma wato bayyana ma afa abin da ya boye fasalike yanda ka rabe mana idan ka ce hakika wato isma ta manzon Allah ta tabbata cewa manzon Allah masumi ne a cikin zantikan sa a gaba ɗayan ayyukan sa baki daya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabani ba zai inganta gare shi ba ko ko raurawa a cikin nifi ko ko a cikin rafkanuwa ko ko a cikin lafiya ko rashin lafiya ko ko a lokacin kakaci ko kishi kakaci ko kakacin ko ko lokacin yadda ko ko kishi yadda to idan ka ce menene ma'anar hadisin nan da yazo a cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da alqabul shahid Abu Ali ya rantar da mu Allah ya jin kai gare shi yace alqazi Abu Walid Kubadi ya mana hadisi shi kuma yace Abu Dharr al-Harawi ya mana hadisi yace Abu Muhammad Sanasi ya mana hadisi da Abu Layth Samul Kushmai Haniyu da Abu Ishaq Mustamalli suka hadu suka ce Muhammad dan Yusuf al-Farburi ya mana hadisi shi kuma yace Muhammad dan Isma'il al-Bukhari ya zanta mana shi kuma yace Ali dan Abdullah ya mana hadisi shi kuma yace Abdul Razzaq dan Hammam al-Sanani ya mana hadisi shi kuma yace Ma'mar ya zanta da mu daga Zuhuri daga Ubaydillah dan Abdullah shi kuma daga Abdullah ibn Abbas yace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mutabar to shi wannan hadisi shine hadisin da zamu da yawa ɗan shi'a suna ta kafa wajen shi musamman idan suna son su ci zarfin sahabban manzon Allah idan za su ga sahabbai magana sai su to ai ga shi hadisi ya zo sahabbai sun saba wa annabi to kuma hadisin kansa in ka tsaya ka bincike shi da kyau za ka ga akwai zantuka da yawa a cikin sa na farko dai a me ma'anar mutabar shine mutumin da yazo rasuwa to kuma babu shakka nan ba rasuwa bace tunda wannan abin ya faru ranar alhamis kuma ranar alhamis manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu juma'a asabar lahadi har ma ya fito masallaci da asuba har ma sai na buƙatar sallah sai wato al'umma sun kusa su fitarantu saboda ga manzo Allah ya shigo masallaci kaga shi ba mutuwar bane ke domin shi mutuwar ai sau da yake yinsa yau wasu da aka wannan ba shine mutuwar nan an ce lamma hatazar rasulullahi saboda wannan shine qadiyar yawmul khamis wanda su mafi yawa wanda suka bata daga cikin shi'a suka zarce zuwa rafidanci daga wannan hadisi suka fara cewa hadisi ga sun saba wa manzon Allah wani ne na mamaki idan kana magana cewa ga wani mai girma ya saba wa manzon Allah kai a matsayinka ba ka saba sabo ba me yasa ba za ka jira saban ka ba sai ka ce a'a bari ka dauko saban wanda yake kai ka san tunda Allah ma ya yi bisa Qur'ani Allah ya girma su ya ba su matsayi a duniya da lahira sai ka ce a kai kana tuhuma a kansu duk wannan bincika nan kaka dauka ana magana bari Umayya ne ba ita ke magana ba a iliyatu ashabi rasulullahi ke magana iliyatu ashabi rasulullahi da su ake magana nan wannan to da Allah ce yayin ba shakka wannan babban hatsari ne kwarai da gaske to
wati baiti rizalun
wato wannan duniyar tamu wannan zamani yana da hatsari wallahi allazi la ilaha illahu wannan shine haza zamanul ladzi kunna nuhadiru fi qawli ka'b wa fi qawli ibn mas'ud babu shakka duk mutumin da ya kirkiro barna barna ta zarce ta ci gaba to duk wanda ya biyo wannan barnas sai an dauko zunubin sa an dora masa saboda ne a dayo irin zunubin a ƙara wa na farkon bayan ga nan zunubin kuma a ƙara masa wani saboda me ya sunnanta ai yanzu abin takeici wayannan zantukan da shi wannan mutumin na Bauchi ya faɗa a wannan shekara a wannan watan na Ramadan ya bukanta wa duk musulmi na bai sai musulmai a tagari ƴan uwansa su ne suke jin dadin wannan magana wai yau ta kai ya sunnanta wa yara a cikin su suna cewa to su ma idan an masa hukunci to su ma ga su bar su ƙara maimaitawa sai su maimaita bi ashna amin maqala to Allah ga ta ga su ba za mu iya cewa komai kan wannan al'amari ba sha'anin manzo Allah ya fi ƙarfin wasa billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ba zai wannan al'amar ba Allah ya ce wa taqufi tanatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khatatan bare a ce wai wani abu na taba mutuncin manzon Allah wai mutun ya ci gaba da yi har ma yana cewa to idan an ce wani yayi ridda ko ya gafarta to mu ma bari mu kare yanzu idan wancan an yi kai kawo ba mutuncin annabi ya taba ba kai da kai me kai yaran da ake koyawa su ci gaba da yi me suka yi to akwai babban tashin hankali ajiya mun yi tafsiri mun karanta wato kabiyan nan ta ranar asabar ta yahudawa a cikin su rawuwa suka gida uku da aka ce kai su ranar asabar sai waɗansu suka ce sai sun yi bayan wannan dabarun da suka yi ai da sun fara yin dabaru ko a zo ruwan saboda kasan haka Allah yake jarraba kawai sai a ga jirgi wato kifaye suna fitowa daga cikin ruwan saboda ranar asabar din an ce kasi su su fito har waje ruwa ya ambaliya ya shigo har cikin gidaje in ya shigo gidajen ga kifayen suna kana kallon su a cikin gidanka suna yawo amma an ce ka taba su suka yi dabara su bari mu rami a cikin gidan ai ba mu muka kama kifayen ba ranar su sai suka yi rami a cikin gidajen suka sa faba ta shiga ranar Lahadi suka kama to sai zaman to wannan abin da suka yi na barna sai aka rabu gida uku akwai masu yi akwai masu hanawa akwai kuma wanda sun ga ana yi ba su yi ba ba su hana to wayannan fariki guda biyu da na farko da na ƙarshe masu yi da masu su ba su yi ba amma ba su hana masu yi ba kuma suna damar da za su hana to sai Allah ya ce fa an jinal lazina yanhauna an su wayannan da suke hani kan mummuna sai Allah ya tsayar da su wayannan masu hani kan mummuna sai Allah ya tsayar da su amma wayannan da suna gani anai da kuma masu yin sai Allah ya haɗa su baki ɗaya na ma shi ne rudin lalazin kamaru din bani sai ala san dauda wa isa rubar kaza ke ma aso ka Allah ce kanu la ya tana hauna an munkarin fa alu suna ganin ana barna ba su hanawa to wallahi akwai kalubale babba a haƙin manzon Allah ya fi karfin duk wayannan abubuwan da aka yi da baya kowa ya ji da aka saba wa annabi Musa a wannan kabiyar da Allah ya ce ga yadda za a yi ba ai ba Allah ya ce musu kunu qirar khasina ku zamanto gaba dayan ku birrai kaskantattu to yanzu kuma annabi Muhammad ba ke yi wa yau sha'anin manzon Allah shine a haka jama'a anya duniyar nan za a ci gaba da wannan al'amari haka akwai kalubale kwarai da gaske wannan zamani ne na wato ilzamul buyuti Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah wannan musifa ka mai da ita kan masu bai masu yinta Allah ka hutar da mu daga bala'in Allahumma arina ayatan fihim Allah ka nuna mana aya a cikin wayannan mutane Allah mutanen nan sun fito to har duka wato har rasulaka irin yadda aka yi a Badar tun da gashi mutun yana cewa an ce abu kaza sabo ne amma kana cewa bari in ƙara nan mai tani ma abin ya same ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah yadda suka yi wannan gabali ga manzon Allah Allah kai intiƙami gare su Allah kai intiƙami gare su albarkacin annabi Muhammad to yace wa fil baitir jalu a lokacin a gidan akwai mazaji fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai mazaji cewa halun mu aktubu lakum kitaban ku kawo na rubuta muku wani abin rubutu wanda la tadhillu ba'dahu ba za ku bata bayan sa sai wasu daga cikin suka ce haji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce rashin lafiya ya rinjaye shi karanta hadisi da tsayin sa ya bu a cikin wata ruwaya annabi ya ce ku kawo min na rubuta muku wani abin rubutu wanda ba za ku bata ba di baya na abadan har abada sai ku suka yi jayayya wannan yace a kawo wannan ce a ka a kawo amma dukkan su kyakkyawan fasid ko wanne yana cewa a kawo saboda ya ce a kawo a rubuta da wanda sai ta ka a kawo saboda in an yi haka an matsa masa bisa yadda ya tsaya a dazu hadisi na makaranta na Qalibu Badr da ya zauna a wani guri suka ce ayar sallah nan Allah ne ya ce a zauna ko kuwa in ba Allah ne ya ce a zauna ba iya dabarar yaki ce da shahadar ta ayar sallah to mu tashi daga wannan gurin manzo Allah ku tashi yake bi wannan shawara kansu to su ma nan abin da ya faru kenan shawara suke bayarwa a yanayin da manzon Allah yake bai kamata a matsa shi ya wannan rubutun ba shi yasa manzo Allah sai bari domin su masu suka kan wannan hadisi da masu suka kan abin da ya faru tsakanin sahabbai ba fara sahabbai suke ba wallahi da manzon Allah suke domin Allah ne fa da Qur'ani ya yi rasul balligh ma manzon yake min rabbika wa illam tafal fa ma ballagta risalatu ya kai wannan annabi mai girma ka isar da abin da aka yi maka umarni da shi kaga she yayin da annabi sallama ya bar wannan sakon su a gurin su ya ba sakon Allah kenan kaga yanzu ayoyin Qur'ani ba su kar kenan idan kuma wato ya bari ne kaga ashe shine ma'anar abin da hadisin ke nunawa istihadan manzon Allah saboda aka ce ya rasulullahi a bari sai manzon Allah ya bari irin yadda da azu da aka ce ya rasulullahi a tashi da guri kaza annabi sai tashi to shine irin sa ne dai babban manci sai suka tattauna a junan su sai suka ce me ke gare shi yanzu shin sirri yayi istafamu kullayen ku yanda sa me yake cewa sai manzon Allah ya ce ku kyale ni abinda nake cikin sa shine alkhairi a cikin shashin tafarkan wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juru yana sirri ya ba cikin wata ruwaya yayi sirri ana rawaitowa a hujurun ko ko a wai ana rawaitowa a hujurar ma'ana dukkan wayannan ruwayoyin istifhami ne inkari wanda yake jin magana yana cewa a hujurar yanzu kuma sanan annabi sirri yayi annabi ba sirri yayi ba shine abin da ake faɗa a cikin wannan ruwaya sai sayyidina Umar ya ce hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato rashin lafiya ta tsananta gare shi wa inda na kitabun lahi akwai littafin Allah a gurin mu hasbuna ya isa man wa kasuran lagadu wato tattaunawa ta yawa a gurin fa kala sai mun ba ya ce qumu anni ku tashi daga nan wannan to saboda wannan shine hadisin kuma shine farkon hadisin da aka fara samu abinda wasu suka riko da shi ya zama suna neman su bata din manzon Allah to wannan malam magabatan mu Allah ya saka musu alkhairi da suka sa mu akan wannan tafarki na ganin girman manzon Allah da ganin girman abin da ya shafi manzon Allah mu ne wa Allah godiya kan haka ba dabara mu bace ba kuma iyawu mu bace ba amma in ba haka ba idan mutum ya kalli wannan al'amari zai sha mamaki kwarai da gaske kaga mutum a samu zamanin da mai magana ikwaba mai gyara ikwaba shine halin da ake ciki yanzu shi wannan hadisin ai an samu a garin nan wanda ya tashi ya zance gaba gaba a kansa ya faɗi maganganu a haƙƙin manzon Allah a kansa wani kuma ya tashi wai zai gyara shi ma ya ƙara kwaɓawa shine ɗan gidan gumi shi ma ya tashi ya ƙara kwaɓa kwaɓa wanda wannan kwaɓar ita ma hukuncinta ke hukuncin kisa ne a kai a addinance saboda irin wani zance da shehu malam Umar sai fage ita faɗa akan wani mutum ɗan siyasa a ƙasar nan da ya taɓa zuwa nan kofin mata ya faɗi wata magana malam Umar sai fage ce hukuncin wannan mutumin a kashe shi a addini amma tun da ya fi ƙarfin mu sai mu ce Allah ya isa kurum shi kenan magana ta wuce ya ba cikin wata ruwaya mutanen gida suka zama sun sassaba aka tattauna mai tsanani a cikinsu akwai wanda yake cewa a kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta muku abin rubutu a cikinsu kuma akwai wanda yake faɗa abin da sayyidina Umar ya ce jagororinmu sun faɗa a cikin wannan hadisi suka ce hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin kiyayewa ne daga rashin lafiyoyi ba dama an faɗa baya ko shine farkon karatunmu na yau da irin abin da yake kasance wato ana kwaba dai Allah ga mun tuba zuwa gare ka Allah ga mun tuba domin zamani ne kamar da yake faɗa mai gyara sai ka rasa ina mai gyara ina masu gyara kuma su ma su kwaba yanzu akwai wanda yazo yana karanta wannan gurin cewa innan nabiyyi sai ghairu ma'sum min al-amrad sai aka ce al-kamalu lillahi nan imam al-kali shi ma ya buga to ai ya fara faɗin a farkon karatun mu na yau cewa annabi sai ya rashin lafiya kuma wannan rashin lafiya a tare da manzon Allah ba ta waya bace ba su sai karasa wai wajen wa za a je a samu gyara ne Allah kamar magani inda ba za mu tsaya kan abinda magabatan mu suke kai ba to mun shiga matsala magabatan mu ya suka karanta irin wannan littafin ya suka karanta tafsirin alqur'ani ya suka karanta hadisan manzon Allah shin mun fi su imani ne shin mun fi sanin wayannan karatukan ne duk ba su gano abinda wasu suke ganowa ba a yau to Allah ka kiyaye mu na daga wato tsananin rashin lafiya da kuma wato wagishiyani da abin da ya kama da shi na daga abin da yake aukuwa a jikin sa sallallahu alaihi wasallam sannan ma'asumi ne a ce wani zance ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai suka cikin mu'jiza ta sa ko ko ya bayu zuwa barna a cikin shari'a ta sa na daga sarari ko kuma a samu wani bace a cikin zance a bisa wannan ne Imam Al-Qadi yace zahirin ruwaya wanda ya rawaito a cikin hadisin nan ba za ta inganta ba na cewa hajara domin ma'ana hajara shine yayi sarari ana cewa hajara hujran idan yayi sarari ana cewa a hajara hujran idan yayi alfasha ita kuma a hajara din nan ta adiya ne na hajara Imam Al-Qadi yace zance mafi inganci abin da yafi dacewa shine a hajara in yadda Annabi Ibrahim yace a hazarabi aka shafe alifa aka ce hazarabi haka muke karanta a Qur'ani falamma ra al-qamara bazi qala hazarabi ko falamma ra ash-shamsa bazi ga tan qala hazarabi haza akbar kaga ba wai ina cewa wannan Allah bane ba domin Annabi Ibrahim ya san Allah ba zai ce ga wani abu shine Allah ba so da ke ashe abin da yake gayawa yana gayawa mutanansa masu cewa wannan abin Allah ne ina cewa da su a hazarabi yanzu wannan shine ubangijin nawa amsa istifhami na inkari yana kursas ne to shi ma irin wannan ne ma'ana a hajara annabi a ce yayi sirri ala dariqil inkari amsa tarkin inkari ala man qala amsa bi cewa la yakutu ba zai rubuta ba Imam Al-Qadi yace to haka ruwayan nan ta mutuke a cikin sahihul bukhari na daga ruwayan nan na gaba daya marwayata a cikin hadisin nazuri wanda yake magabaci ya bu a cikin hadisin nan na Muhammad dan sallamin wanda ya rawaito ga Ibn Uyaynata haka nan asili ya rawai ya masa arabi ya masa wato ya masa wasali bi haddi da dar hutun hannun sa a cikin littafin sa da wannan safuwa na daga wannan tabarki haka muka rawaito shi daga sayyid daga Imam na Muslim a cikin hadisin nan na Sufyana da kuma marwato daga wajen wannan sa kaji ba ana iya daukan wato ruwayar wanda ya rawaito hajara afsa shafi alfin istifhami wato a hajara ne sai aka shafi alidun sai aka fashi hajara irin kamar na Annabi Ibrahim kenan wa taqdiru shi taqdirin shine a hajara na'am ko ko a dauki fadin mai fada hajara din nan ko ko a hajara wannan dimaucewa ce ta wanda ya faɗi wannan magana da kuma dimuwa na daga girman abin da ya gani na daga halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsananin ciwon sa da kuma makamin nan da ya zamanto an yi sabani fi a cikin sa kai nasa da lamarin da manzon Allah ya yi mutu zai rubutu cikin sa har wannan mai fada ba zai iya kiyaye lafazin sa ba ya gudanar da alhujra magudanar nan na tsananin ciwo ba wai cewa shi ya kudirce cewa wato alhudur ya halatta ga annabi ba irin yadda wato tausayi ya kama sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasa kiyaye manzon Allah suka dinga gadin sa bayan ku Allah ta'ala ya ce wallahu yasimuka minan nas daga tarnin wannan amma kaga ruwayan nan ta ahujran wadda ita ce ruwayan nan ta abi isaq al-mustamalli a cikin sahihul bukhari a cikin hadisin nan na Ibn Jubairin wadda ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbasin daga ruwayan nan ta Qutaybatu to wannan ya kusan ya koma mai komawa zuwa mai sabani inda ku gare shi sallallahu alaihi wasallama da kuma zantawa lahum gare su daga shafin su ma'ana wato kun zo da hujran wato zance mai sirri da sabanin nan naku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kun yi abu gaba gare shi kun zo da abin ki daga zance abinda ake nufi da hujuru da yi wa babba wato rufa shine alfasha a cikin magana haji ga malamai sun kara wa juna sani a cikin ma'anar wannan hadisi yaya suka saba bayan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi cewa su zake masa da littafi sai wasu daga ciki suka ce kaga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama za a fahimci wato wajibcinta daga mandubancinta daga halaccinta da wasu dalilai tayyu ya bayyana na daga wato dalilin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga shajin su irin abin da suka fahimci cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai da azma akan wannan al'amari bai da kudirin anya wato inda annabi yayi yanke cewa abin za a yi ba mai magana kai amma da su abin ya fade shi kamar ya mika shawara zuwa gare su yau irin yadda aka yi a can Ali Badar suka ce to ya rasulullahi ga yadda za a yi to ba komai to nan ma abin da fari kenan bal amru raddahu ila ikhtiyarihi inda alƙali fa sabar shekara 19 yace lamari ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi zuwa zaben sahabbai wasu kuma daga cikinsu bai fahimci wannan nan ka ba sai yake cewa ku fahimci ku nemi fahimta abinda annabi yake nufi falan makhtalafu yayin da suka saba sai manzon Allah ya kame gabarin wannan domin dama babu wata azuma domin ai da azuma to ai da annabi sallallahu alaihi a cikin kwana biyun nan ko kwana ukun nan da tun ya rusa rubuta saboda ka bai sai saboda ka babu azuma shi da rubuta din ba saboda abinda suka gani da katarin ra'ayin sayyidina Umaru sannan wa'annan azumin yi magana akan Badar ai Uhud ko Uhud yadda manzo Allah sallama ya karbi shawarar sahabbai akan cewa a fita to anan ma fa wani karatu shi ma idan kana tare da wa'anda kuke tare da su mabiyanka sai suka baka shawara kan wannan al'amari to wannan shawarar da suka baka to tsaya akan ta kada kuma ka sake dawowa su sake cewa to ga wata shawara kuma sabuwa ka karbe ta irin yadda manzo Allah ya yi a wannan lokacin a kaga da ya mutu suka ce to ya rasulullahi muna ganin a janye wannan ga shawara sai ce a halla kabar zalika ai an ga wannan magana ba tiya su sake karbe shawara wato amruhum shura bainahum wa shawirhum fil amr shawarci sai rasulullahi cikin al'amari to haka sha'anin manzon Allah yake sannan wayannan sai suka ce sannan wato ano sayyidina Umar tana kasancewa ko dai tausayawa yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama na da ya kallafa wanda yayi a cikin wannan hali cewa yi wato shiftar littafi shiftar rubutu ko kuma a ce tsanani ya zama to ya shiga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga wannan nanka irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa irin yadda sayyidina Umar ya ji ga annabi wato rashin lafiya ta tsananta gare shi wasu malaman suka ce sayyidina Umar ya ji tsoron kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa rubuta wasu al'amura wanda za su gajiya gabarinta sai su fada cikin al-haraj laifi bil mukhalafati da sabawa sai ya ga cewa mafi tausayi ga al'umma a cikin wayannan al'amura shine irin wannan na ishadi da kuma hukuncin nan na tsokaci da neman katari sai ya zamanto da mai daidai da wanda ba mai daidai ba duka wato wanda ya kuskure da wanda ya daidai duk kowa ya an bashi lada wannan lada daya wannan kuma lada biyu hakika sayyidina Umar ya san tabbatuwan nan na shari'a da kuma tabbatuwan nan na milla ta addinin annabi kuma cewa Allah ta'ala ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ne muku wasiya da tsabin Allah wa itarti da dangina da wannan sayyidina Umaru da yake cewa littafin Allah ya ishe mu yana raddi ne afsa wanda ijayya da shi a cikin sahabbai ba akan al'amarin manzon Allah ba amma mun jiya da sai wasu suka ringa juye da shi suka ce wai da manzon Allah yake to shine fa abin da nake faɗa har wani mai gyara wayannan su masu wannan wauta sun faɗa sun ce da manzon Allah yake shi kuma wani can wai mai gyara ne sai su ce to tunda sayyidina Umar ya hana har zuwa yau ta hanu to ya hana wa wannan sabo ne ba Allah ka ciyaye mu Allah ka ciyaye mu Allah mun tuba da jin wannan lamari hakika an faɗa hakika sayyidina Umaru ya ji tsoron tafarkantuwan munafikai da wanda a zuciyarsa akwai rashin lafiya ga abin da aka rubuta a cikin wannan littafi a cikin wato keɓantuwa kada kuma su wayannan munafikan su dinga zantuttuka a cikin wannan nanka irin yadda rafidawa suka dinga dawowa cewa ai an wasiya wasiya aka yi sayyidina Aliyu da wannan wannan nanka wasu malaman suka ce wannan nanka ya kasance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu zatumar kin shawara ne da kuma yadda manzon Allah ya rufe jarraba sahabbai ya gani wa la tafiquna ala zalika shin za su same tifaki a bisa hakan ko ko za su saba yayin da yake sun saba din to sai ku annabi ba wannan abu wasu ko jama'a suka ce haƙiƙa ma'anar wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabance mai amsawa ne ma a wannan littafi ga abin da aka nema ashe dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya fara nifin ma yi rubutun ba su ne sahabban ne wasu daga ciki suka ce ya rasulullahi kai mana rubutu mana kaga nema aka yi a wajen manzon Allah la annahu ibtida ba wai cewa Annabi ne fara ba bil amr bihi da umarni da shi bar dai shashin sahabban sa ne suka nema daga Annabi sai ya amsa abin da suka yi kwadayi wasu su ko suka ki wannan nan ka saboda wannan dalilan da muka ambata a baya an kafa hujja a cikin misalin wannan kissa da madan Abbas dan Abdul Muttalib ga sayyidina Ali yace zo mu je zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wannan lamarin wato nalifanci a cikin mu yake sai mu gane haka da kuma yadda sayyidina Ali yake wato wannan yace ba za shi ba da madan sa yace na rantsa da Allah ba zan yi haka ba har abada karanta hadisi da tsayin sa an kafa hujja da wannan nasa da uni ku kyale ni abinda nake cikin sa alheri ne ma'ana abinda nake cikin sa shi yafi alkhairi fiye da saki wato al'amari in kyale ku da littafin Allah kuma ku kyale ni daga abinda kuka nema na rubuta kaga sai zaman to innal ladzi ana khairu fi khairun amsa ce yake ba wa'anda suka ce a rubuta din wato kira an ambata cewa abinda aka nemi a rubuta shi lamarin ya lafanci ne ba da bayan sa da ayyana wannan nan ka fasali kenan da ka rabe mana idan an ce menene fuskar hadisin nan nasa har ila yau wannan da alfaqi wa Abu Muhammad al-Khushani ya zantar da mu shi da karatu na da ne a gun sa malami na ne yace Abu Ali Tabari ya zantar mana shi kuma yace Abdul Ghafir al-Farisi ya mana hadisi shi kuma yace Abu Ahmad al-Juludi ya mana hadisi shi kuma yace Ibrahim dan Sufyan ya mana hadisi shi kuma yace Muslim dan Hajjaj ya zantar mana shi kuma yace Qutaybah bata dan Sa'id ya zantar mana shi kuma yace Laysu dan Sa'du daga Sa'id dan Abi Sa'idin shi kuma ga Salim Maulana Nasariyina yake cewa naji Abu Hurairata ya kula yana cewa yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fada ya ubangiji hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutum ne ransa yana sosuwa irin yadda mutane suke yin fushi hakika ni na riki wasiya daga gare ka wanda ba za ka saba min shi ba dukkan mu'minin da wato cuta ta bayyana daga gare shi ko ko rasa kyarshe gare shi ko ko ne masa bulala ka sanya wannan ya zama kafara gare shi ya zama kusanci ne gare ka wanda za a kusanta da shi zuwa gare ka yana kiyama ya ba cikin wata ruwaya dukkan mutumin da na addu'a ba karara gare shi addu'a ya ba wata ruwaya wanda ya zama toba ahalin sa ba ya ba wata ruwaya dukkan mutumin da daga cikin musulmai na saki harshe gare shi ko na la'ance shi ko ko ne masa bulala ka sanya wannan ya zama tsarki gare shi da tsira da rahama alƙalibi ko in kai tambaya ka ce yaya zai inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda bai cancanci la'anta ba in ka ce yaya Annabi zai yi sakin harshe ga wanda bai cancanci sakin harshe ba in ka ce yaya Annabi zai yi bulala ga wanda bai cancanci a yi masa bulala ba ko ya aiwatar da misalin haka a yayin soso zuciya alhalin ku abin da ya gabata an faɗa cewa manzon Allah ma'asumi ne daga wannan dukkanin sa kai sani Allah ya buɗe kirjinka cewa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farko da yace laysa al'abi ahli mana bai zama to ahalin wannan abu ba ai inda ka mana a gurin ka ya ubangiji a cikin bazinin lamarin sa saboda hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa zahiri yake irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma dan hikimar nan da muka ambace ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da bulala gare shi ko ko ya masa da bid'a wato sakin harshe gare shi ko ko la'anta ta sa da inda wato hukuncin zahirin sa ya zama halin zahirin sa ya bayyana gare shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a saboda tausayin sa a ummar sa da tausasawar sa da jin kansa ga mu'minai wannan da Allah ta'ala ya sifanta shi da ita da kuma tsautuwa ta sa cewa kada Allah ya karba a cikin abinda wato wannan addu'a da yayi idan ta karba irin yadda muka buga misali a zuwa Ibrahim bin Adham kaga ya buga misali sai ko Allah ya karba abin sai abin ya faru a takiya wannan lokacin to saboda haka wannan manzo da ke gudu kada hatta irin abinda ake faɗa irin na larabci zamu ji akwai irin karin magana wanda larabawa ne suke sa to irin wannan kada ya zama ya yi tasiri annabi ya faɗa irin yadda larabawa ke faɗa a al'adar larabawa kuma Allah ya amsa abin baki daya ko kuma ya sanya wannan addu'ar nan tasa da kuma wannan aikin nasa ya zama rahama ne shine ma'anar faɗin manzon Allah wato ba ahli bane gare ta ba wai annabi sallallahu alaihi wasallama sosuwar zuciya za ta ɗauke shi ba ko ku a kosawa za ta matsa shi a ce ya aiwatar da misalin wannan ga wanda bai cancanci haka ba wanda yake musulmi imam al-qali ce to wannan ma'ana ce ingantacciya ba za a fahimta daga faɗin nan nasa yake cewa raina yana sosuwa irin yadda wato ɗan adam yake fushi cewa wai fushin shi ne ya ɗauke shi a abin da bai dace ba bari dai yana iya halatta cewa abin da ake nufi da wannan cewa yana sosuwa zuciya lillahi saboda Allah shi ya ɗauke shi a yin hukuma ta sa hukuma ga wannan mutumin da la'antarsa ko sakin harshe gare shi cewa shi yana iya ɗaukan fassara kuma ya halatta ya afuwa gare shi ko kuma ya zamanto daga abin da yake an ba da zaɓi tsakanin wato hukuma cikinsa da yin afuwa anu gare shi ana iya ɗaukan fassara abza cewa shi ya fita a mafitan nan na tausasawa da sanar da al'ummar nan ta sa alkhawfa tsoro wal azara da kyautai da tsautuwa daga ketare iyakokin Allah ana iya ɗaukan abin da ya zo daga addu'ar nan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan guri daga addu'o'insa a sawan ɗaya ba ɗaya ba a wani bugire ba ɗaya ba ba tare da nufin a wato ƙuduri ba da kuma nufi bar dai da abin da al'adar larabawa ta gudana ba wai ana nufin amsawa ba amma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannunka ya hukaka da kuma la ashba Allahu badanaka kar Allah ya wato kar Allah ya kosar da cikinka wanda annabi ya gaya wa sayyidina Muawiya ko ai kaga shi ma an yi musadafa domin daga baya an ce sayyidina Muawiya ya ce tunda annabi mun addu'ar nan bana koshi eh wata waya ta zo da haka to sai dai an hakura kawai tashi eh wa kara halka da kuma Allah ya yanke miki wannan jini dora miki ciwon makogaro to shi ma wannan kaga ba ana son Allah ya amsa bane ba to so daga irin wannan ne daga cikin addu'o'insa wa gairu hamin da awati da wannan daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah.